Daga muryar Amurka a Washington DC. Kamar sauraron mu barka da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan zanga-zangar lumana da ke neman zama ta tarzoma a wasu yankunan Najeriya.
Hoton bidiyo a kafofin sadarwa na tashin hankali.
Haka ne Amina, ni ma dai musamman ma daga kudancin Najeriya. Ina nan ina ta tunanin mutanen gida.
To Allah dai ya kyauta ya kawo mana karshen wannan al'amari.
Amin Aminatu. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tattaro mana bayanai akan zanga-zangar ta #endsars inda ta jiyo daga wajen masu ruwa da tsaki. Sai ku biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance.
To jama'a kamar da yadda Zara ta bayyana a farkon shirin, zamu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta fara tattaunawa da shugaban matasa da zai gabatar mana da kansa.
Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Abubakar Wali, shugaban matasa na Najeriya. Magasudin wannan taro da ya kawo mu nan shine don mu gabatar da korafe-korafenmu akan abin da muka gani yana faruwa a titunan birane na Najeriya da jihohi daban-daban. Ni a gani na zan ce zan yi ma matasa barka da arziki akan wannan nasara da muka samu. Matasa yau sun hito sun nuna mu gwamnati cewa ba su yadda ba da irin cin zarafi da wani bangare na hukumar 'yan sanda suke yi ma mutane a Najeriya. To alhamdulillahi gwamnati da shugaban kasa sun ci kukanmu. Shugaban kasa ya fito kai tsaye ya yi amanna da wannan magana, ya kira shugaban 'yan sanda na Najeriya ya ce mishi wannan sashi na wannan hukuma ta 'yan sanda da ke cin zarafin mutane a dakatar da shi. Kuma alhamdulillahi shugaban 'yan sanda na Najeriya bai kasa gwiwa ba, ya je ya dakatar da wannan yanki na 'yan sanda da ke wannan cin zarafin mutane. Abinda kuma ke da ban mamaki shine bayan an samu wannan nasara, to sai muka ga abun nan da ake magana cewa ai wannan abun da ake kuka akan a dakatar da shi an dakatar. To amma wannan korafe-korafen bai bari ba, ya zama wani abu kamar na cin zarafin gwamnati ko kuma na shigantaka. Saboda akasarin matasan da ke saman titi za ki ruwa mashaya ne da 'yan wanda ba su da harakan yi, abu ne ya zama wanda babu hankali a cikin shi. Because ya matasa kun zo kun ce ga abun da kuke so, gwamnati ta hito ta yi amanna da wannan abun ta ce na yi muku. To me kuke jira kuma? Kuma gwamnati nan ta yi alƙawari ta ce za mu duba kuma yadda za mu sake tsara yadda hudodinku za su kasance da matasa. Ban san wani abun da zai sa a ce yau matasa sun hito, kuma yau har ya kai da stage ana buge-buge, ana jehe-jehe, ana fashe-fashen motoci. Ni a gani na akwai wata kullalliya, saboda mun samu bayanai daga ƙungiyoyi na ma'aikatu na asiri cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ganin manya ne marasa kishin ƙasa waɗanda ke so Najeriya yaƙi ya barke. Abinda ba su sani ba shine yaƙin nan idan aka ce ya barke, babu wata ƙasa a duniya za ta iya ɗaukan 'yan mutanen Najeriya. Sannan yau da irin wannan abubuwan ne makiyan ƙasashe na dama da duniya irin su Syria, irin su Libya suka samu kansu. Wasu mutanen banza suka je suka je wasu Egypt, yau ga sunan ba su zaman lahiya. To mu a matsayina na shugaban matasa a Najeriya, shi yasa na tara matasa a nan kira garin su ba iyaka zai musu bayani wannan abun su guje shi ba gaskiya bane babu shi abu ne wanda suka ce suna so kuma gwamnati ta yadda kuma ta yi so sai mu ba gwamnati dama ta ci gaba da tsare-tsaren wayannan abubuwan da ce za ta taimaka matasa ina ganin za mu kira ta zo zauna mu hada mu cato daga yau an dai don mu ne a matsayina na shugaban matasa na Najeriya na kira cewa wannan zanga-zangan da ake yi cewa an hito na wannan kungiyar na wannan reshen ne yan sanda dake cin zarafin mutane tunda an soke shi saboda haka matsayin shugaban matasa na Najeriya na ce wannan zanga-zanga a bar shi babu shi ya gare kuma mun gode da abin da gwamnati ta yi
ka ganin cewa a cikin irin gurgurun da matasan suka fito su kai sun ce bayan sanarwar shi inspector general na yan sanda don bai kai wato sa'o'i 24 ba still aka ci gaba da kuma cin zarafin mutane wanda ma har ya kai ga an kashe wani matashi a jihar Lagos wato sanarwar da shi wannan inspector yayi kuma ganin haka cewa su suka fito kare fitowa suka ce to kuma jami'an sa ba su ji wannan kira da yi ba kuma duk da haka ana ci gaba da kuma wannan sauyi da aka ce wai an sauya wannan runduna duk da haka mutanen da suke ciki su ne fasu ciki kuma wato kenan ba za a samu cimma manufar da ake so
shugaban yan sandan Najeriya ya ce duk wani ma'aikacin dan sanda da ya yi aiki a wannan reshen na SAS kamar yadda suke faɗi ba za a sake bari ya yi aiki a cikin wannan sabon kungiyar da suka kirkiro ba kowannen zai koma ofis ya ainihin aiki shi na dan sanda sannan in kina magana kamar kashe-kashe da yake magana a libarin baki wani labari don gudu da yawa a Lagos din da ake magana wasu suka taso sai matasa zaune gari banza suka je suna kwashe shagunan mutane suna ɗiban kayan mutane sai masu anguwan suka ta zuka samu yan sanda suka ce musu ku zo ku taimake mu ga zaune gari banza canwa suna fashe mu na shaguna suna ɗiban kayan mu sai yan sanda suka ce a mu kan kun ga yanda aka je muna nan za mu tsaya saboda muna gudun mu je kuma ku ce muna kashe to kaga duk irin wayan abubuwan mutanen banza sun shigo cikin wayannan abubuwan suna ta sa matasa suna ba su wani tunani na daban wanda abin ba gaskiya ajiya ke da kanki in ki zaki duba tsakani da Allah eh muna saba ya cewa gwamnati tana da kurakurai irin nata tunda ai ba Allah bace to amma kuma inda ka ce mutum kana son ya baka za kai tsaye bai gaugawa ba yayi maka to saboda Allah me yake nima wurin shi in muna mara mishi baya to ni a gani na tsakani da Allah mu yi to mu mara mu gwamnati baya mu bata goyon baya tunda yayi alƙawari ai shugaban kasa dattijo ne shekarun shi babu wanda yake da ma duniya yanzu nan banda ya koma ga ubangijin shi a matsayin shi yanzu zai ce zai yi kariya ko kuma yayi wasu manganu da ba gaskiya ba ko kuma yayi wani alƙawarin da bai dace ban tunanin wannan abin da zai taro daga gare shi yanzu saboda haka tunda yayi alƙawari ya ce za a gyara hudda tsakani yan sanda da wannan reshen da matasa to mu ba shi dama ya yi wannan abubuwan amma ba ya wannan zanga-zanga ya ci gaba ba
to a cikin taron da aka gudanar a taron ne an ce za a kafa wata wato committee wanda za su sa ido ko kuma su yi bincike dangane da wannan batu na kawo karshen wannan runduna ta yan sanda to kuma an yi batu cewa za a fitar da wayansu jagorori musamman jagororin matasa sannan kuma daga fannin kuma yan sanda an ce za a fitar da wayansu yaya kake gani kuma wanda kuka samu za ku yi a matsayinka na jagora a wannan kungiya ta matasa
eh to muna yanzu haka da nake miki magana mun zauna da shugaban yan sandan boye a shi director general na SSS mun zauna mu yi magana shi kuma za mu yi zama da inspector general of police za su bayyana mana irin shirye-shiryen da suke so za su yi kuma za mu gindaya musu ka'idojinmu da abin da muke gani zai kawo muna maslaha a irin wayannan tsare-tsaren da za a shirya so abu ne wanda su ma sun ba mu dama kuma ni a matsayina na shugaban matasa manyan kasar nan sun kira mu sun ce muna mu zo mu zauna da matasanmu mu ba su hakuri duk abin da ake tunani za a zauna za a shirya kuma gwamnati shirye take da wayannan shugabanni na hukumomin tsaro shirye suke su yi kuma su duba ga abin da dai ba zai saba ma dokar kasa ba za su yi kokari su tabbatar da wannan abin da aka shirya da gwamnati ya wakana
me kake ganin ya wato tunzurar da matasa ganin cewa wannan karan ba sun fito ba da irin wannan bore da babu ji ba gani me kake gani ya tunzura su shin akwai wani hakokin su ne da gwamnati har yanzu bata cimma ba
zan iya cewa akwai tsakani da Allah matasa suna dan cikin wani hali na rashin samun aiki ba wato ina so mu yi wa gwamnati adalci matsayin na shugaban matasa na Najeriya bamu taba samu wata dama inda shugaban kasa ya ce yau an ware kudi naira biliyan 75 don a tallafa wa matasa ba ina ganin ba taba samu irin wannan ci gaba ba da har gwamnati za ta ce to yau wanga kudi na ware shi ne don tallafa wa matasa nayi zama da ministan matasa da wasanni ya faɗa mini yace yanzu haka kamar ma an kaddamar da wannan portal wanda matasa za su je su cika kuma kana zaune ba sai ka san kowa ba sai kaga kowa ba za a sa maka wani abu a cikin asusun ka kamar misali da in ka ba su sunan wani cewa kana da wata masana'anta da kake ko kuma ka koya to gwamnati shirye take ta baka goyon baya saboda ka je ka ci gaba da wannan sana'ata ka to ina ganin ai kamar in aka duba ina ganin mu dan yi hakuri abu ne kin san dan adam da sauri amma in mun yi hakuri insha Allah wayannan abun duk za su wuce mu kamu da muke nan a matsayin mu na shugabannin matasa ba zaune muke ba kullum bamu nan muna ta kokari mu je mu ga mayan nan mu wada musu abubuwan haku duba to alhamdulillah ni ba wani zance matasa an yi nasara ai tunda gwamnati ta fara jin cewa to wanga abun fa ya fara kai wani matsayi matasan nan ransu ya don ba ta ban yare haka ba to tunda an yi haka kuma wani tayi hubbasa ta nuna cewa to ta ji abin da aka ce kuma za ta yi to a ce sai mu ba gwamnati dama
Shamsiya da shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa wato Nastura Ashraf Sharif.
To ya zaka kwatanta ko ya kake ganin wannan yunkuri da wannan kungiya ta matasan Najeriya suka fito na ganin cewa an ji kukan su matasa kuma gwamnati ta ce ta dauki nauyin duk wani abu da kaje ka dawo tun daga shi har ta yanke ta ce cewa an wato kawo karshen wannan runduna ya kake gani kuma duk da wannan batu da gwamnati ta yi kuma matasan duk da haka ana samu waɗanda suke fitowa suke yin zanga-zanga har ila
farko mu abin da gwamnatin ta yi ba cewa mutumin arewa adalci wajen daukar wannan hukunci da ta yi ba saboda mun yarda cewa ana samun cin zarafi daga jami'an 'yan sanda soja ba a Najeriya ba ta duniya ana samun wannan abu amma mu abin da muke kallo a lokacin da gwamnati ce ta dakatar da wannan abu su mutanen kudancin da jira da suka nuna cewa ɗan sandan sassan da bai sai musashen adalci sai musashen kyautawa to shi ke nan gwamnati ta soke musu amma mu mutan arewa muna fama da rashin tsaron nan shi ne abin da idane mu a yanzu Najeriya rundunar 'yan sandan nan ta wannan sassan tana taka gudunmuwa mai kyau da ƙarfi sau da yawa a wasu gurare da yawa a yanzu Najeriya in ba kuma ta ba sau nawa a jihar Maiduguri wannan sassan suke kwato sojoji da motocin soji da 'yan boko haram suka kwace daga hannun sojoji kuma ni mutanen Maiduguri sun bar labari suna cewa yanda 'yan boko haram suke tsoron rundunar 'yan sanda na sassan ba sa tsoron sojoji haka so da haka mu kin ga a zo muna halin da muke ciki na wannan rashin tsaro a zo a ce an ruguje wannan abin kuma an kwashe 'yan sanda ce su koma Abuja su tare Abuja yanzu ki auna ki gani daga ranar da aka ce an rushe sassan zuwa yau ki duba yadda ake attacking ƙauyuka a yawancin Najeriya kin gani jihar Katsina a ƙarƙashin sabuwar local government da faskar local government da batsarin ƙauyuka da dama a kwanakin nan irin bidiyon da sun shiga ƙauyuka suna cewa mutane abu da suka ga da bi ke da sannan ga abin da ya faru a Kagara ƙauyukan Kagara nan saboda 'yan sanda janye su mutanen suka zo suka dinga kashe mutane suka rasa yadda za su yi sai zuwa suka yi police station suka ɗibi bindigogi ran banga suka fita suka tare su ɗan bindiga da ɗi da mu abin da muke kira shi gwamnati ta duba a halin da mutumin arewa yake ciki wannan sabon da 'yan sanda na sarrafa to a ba su kayan aiki a ba su horo da koyarwa yadda za su iya maganta da tinkara waɗannan 'yan bindiga da ɗi da boko haram da aka shekara 12 ana fama da su mu shi ne sanin kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana dokar ta ɓaci a kan tsaro shi ne abin da taron mu ya faɗa kuma muka fara zanga-zangar a arewacin Najeriya abin da muke kira gwamnati ta fito ta ayyana dokar ta ɓaci a kan harkar tsaro ta kuma ba wa jami'an 'yan sandan nan maka kayan aiki da makamai da horarwa da za su iya tinkara waɗannan 'yan ta'addar suke damun mu a arewacin Najeriya wannan shi ne mu ra'ayin mu akan wannan abu.
To ganin kamar mu dawo kan wannan taro da aka gudanar, ganin yanda aka haɗo ƴan kabilu kuma ƴan kabilu a cikin fadin Najeriya daban-daban, kuma da ma matasa waɗanda a wannan karon an gani cewa wato muryar matasa an ji shi, gwamnati ta ji muryar matasa kuma har yasa ta yi yunkurin daukan wannan mataki. Shin ya kake ganin wato matasan Najeriya za su ma su fito su bayyana irin damuwa da ke ci musu tuwa ƙwarya musamman ma a yankunan su?
Wannan gaskiya ne, cancin Najeriya ai abinda masu mulki suke yi da ɗan siyasa da manyan mutane shi ne ba sa san shi matashi ya gane san kansa. Ki auna ki gani abinda alƙalima suka nuna, ita Najeriya kaso 63 na mutanen Najeriya mutane ne ɗan shekara 18 zuwa shekara 35, su ne kaso 63 na mutanen Najeriya. To idan da matasan Najeriya sun san kansu, ai duk wannan mulkin da ake na kama karya ai ba za a yi musu shi. Yau rana ɗaya da matasan Najeriya suka ce ba su yarda da albashi da kuɗaɗen da ake ɗauka na bawa sanatoci ba, da yanda aka maida kwangila a ƙasar nan tsakanin ma'aikatan gwamnati ce da sanatoci da su 'yan siyasa, gabaɗi arzikin ƙasar an rike shi a tsakanin waɗannan mutanen guda uku. So da haka shi yasa da su 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati, ma'aikatan gwamnati su ne suke yin cin karansu ba babbaka a kan harkar ƙasar da arzikin ƙasa. To da yau matasan za su taru su ce ba su yarda da wannan abun da ake yi ba, a yau sai an canja wannan abubuwan. Da za su haɗu su haɗa kansu su yi haka, a yau sai an canja wannan abubuwan.
To ba ka gani yanzu an ɗau hanya?
Ai shi ne nake gaya muke, ni ina goyon bayan wannan al'amari, ba wai maganar sa za a tsaya ai ba. Mun san su wanda suke wata zanga-zanga suna ɗauke manufofin su ta daban, amma in da gaskiya ce a zauna a tsaya a duba matsalolin ƙasar nan. Kin gani yanzu matsala mafi girma a ƙasar ne ita ce harkar rashin tsaro. A fara tsayawa a sa gwamnati a gaba sai an kawo tsaro, a zo a rage kuɗi da ake kashewa wajen harkar tafiyar da gwamnati. Ana ɗorawa mutanen ƙasa da talakawa da rugon 'yan ƙasa haraji da gaira babu dalili, kuma su ta ana matsa su kuraren, ko kuraren suna zamewa suna tafiya aljihu wasu tsirarin mutane. A yaƙi wannan, sannan a zo a yaƙi maganar cin hanci da rashawa a tsarin mulkin ƙasar. In ga matasan za mu so su sasa da kansu ce ga abin da suke so kenan a yi, ki ba wannan abin wata guda sai a biya canji a ƙasa. A tsaya a dubi matsalolin da suka dami al'umma, a yi magana su, ba a ɗauki wani ra'ayi ko na wasu 'yan siyasa su shigo cikin wannan abubuwa domin kawo wani san zuciyarsu na siyasa a ciki ba. A tsaya a yi wani amfani da abin a gyara ƙasa, shi ne abin da yake da kyau. Ba a bi ra'ayin wasu 'yan siyasa a sa wani abu na siyasa a cikinsa ba. Mun an ce za a sa wani abu na siyasa da ra'ayin a sa wani 'yan siyasa a sa wani abu, ba za mu shiga ciki ba.
Yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda Shamsiya ta yi mana hira ta waya ta ruhu da masanin harkokin tsaro a ƙasar, Manjo Yahaya Shiku.
Su wannan runduna ta SAS ko kuma rundunar 'yan sanda inda su aka fi zargi a kai, kusan kawai ana fakewa da guzuma ne a harbukar sana, domin akasari duk abin da suke gudanarwa suna gudanar da shi ne tare da goyon bayan gwamnati ko kuma wurin taimakawa gwamnati ta cimma wani abu nata. Misali, idan muka ɗauki abubuwan da suke faruwa a jihohi, duk wani abu da wani gwamna zai yi, to za ki ga sai ya nemi goyon bayan 'yan sanda, musamman misali mu ɗau jihar Kaduna inda muke a nan. In yau gwamna za su je su yi abin da yake na rushe-rushen gidaje ne na mutane wanda ba an biya diya ba ne za a karɓa wurin, sai an nemi 'yan sanda sun yi rakiya, za a cika motoci da 'yan sanda a je su yi tunga a gurin daga ƙarshe a abin da za a yi. To in an kasar irin wa'annan suka rubuta korafi, dole sai sun faɗo 'yan sanda a ciki. Bayan wannan kuma, yadda 'yan sanda a haƙiƙa wasu lokuta ake gani suke yi a kan tituna, sukan wuce gona da iri wurin gudanar da aikinsu. Me laifi ya zo ya wuce ba a yi wani abu a kansa ba, sai wanda bai da wani laifi ko bai san ga masa ba, shi ne sai a ɗau mataki a kansa. To in an samu wanda suka sa mai za a ɗau mataki. Wa'yansu kuma a irin arewacin Najeriya wa'anda mafi yawa za ka ga an baro Allah ba mai cewa zai ja da hukuma, amma a yanda al'amura suka taso daga kudancin Najeriya yanzu ta suna nuna ai su ma can baya an yi musu, kuma ina tsammani kasancewa abin yayi shi yasa gwamnatin tarayya yanzu ta ba gwamnonin nan dama su je jihohin su don gudanar da bincike akan haka.
Haka. To a iya cewa wato kenan duk wayansu laifuka da waɗannan ƴan sanda suke kamar yadda kai bayani cewa a wani lokacin ma har da sa bakin gwamnatoci daga jihohi. To idan muka duba a wani bangaren kuma a cikin duk har ilo a cikin wannan kididdiga da aka fitar, an fitar da cewa akwai inda waɗannan jami'an ƴan sanda suke wato karɓan cin hanci da rashawa wajen yadda suke karɓan suke karɓan amshan kudaden beli wanda bai kamata ba, kuma wanda an duba an gani cewa a irin waɗannan abubuwan baya ciki.
To gaskiya maganan yanda ake kuka da su musamman akan beli ko mutum ba mai laifi bane, mutum da ya riga ya je wajen ƴan sanda da niyan wani ya je an sauri laifi ko an kai korafi a kansa, to ba zai bayyana fita haka nan ba sai ya kashe kuɗi ko sai ya san wani wanda wannan gaskiya abu ne wanda yake jama'a sun dade suna kuka. Zaka ji suna yi kuwa suna fadan cewa beli kyauta ne, amma hakikanin gaskiya kowa ya san ba kyauta suke ba da beli ba, sai ka san wani ko kuma sai ka kashe kuɗi. Sannan abin da ya shafi na hanyoyi, wasu lokuta zaka ga a hanya ma ana tafiya hanya ta cushe yadda za su fito saboda suna rikiyan wani babba ko wani sanata ko minista, su zo suna faffasa motocin mutane in ba a kauce an ba su hanya ba saboda kawai suna rikiya. To duk wannan yana daga cikin korafe-korafen da ake yi a kansu, kuma abu ne wanda a gaskiya tuntuni ya kamata a ce a ɗan mataki ya kamata a gyara. Amma yadda ake gudanar da abubuwa a ƙasan talaka ita kuka akan al'amari ba za a ɗan mataki ba, sai abin ya kure ya kai irin wannan yanayin shi ne daga ƙarshe za a zo ana fitar da alƙaluma ana cewa eh lallai an san da haka. Wannan kuma a ƙarshe ya zama kowa bayan hari kenan.
To kana ganin wannan ne kai wato ya tura al'umma bango ya sa har suka fito suke irin wannan zanga-zanga na cewa suna nema a samar masa da haƙƙinsu. Kana ganin irin wannan ba?
Irin wannan ne saboda ai a cikin wanda suka fara maganar wannan al'amari na kawo ƙarshen wannan runduna ta SARS suna magana akan cewa cin zarafin da take yi ya fi ƙoƙarin da take na wurin wanzar da tsaro. Kuma al'amarin da za a duba shi ne bai yiwuwa a ce a ɗibi kuɗin talaka a sai ma ɗan sanda bindiga a horar da shi a bashi nufin kuma ana biyan shi albashi, amma daga ƙarshe ya riga amfani da damar shi da wannan makamin akan kuma talakawan da su ne suke dawaniya da shi wanda kuma haƙƙin shi ne kare lafiyarsu da dukiyarsu. To wannan ya sa mutane sun tafi abin kaman ya zama to dole a ɗau mataki irin wannan, domin gwamnatin ta zama an ba a yi kara ba ta ce irin yaren da ta sani kenan. Mu a nan arewacin Najeriya abin da ya fi damu mu na rashin tsaro mun san cewa ba za a ta'allaka shi gaba ɗaya akan ƴan sanda ba, domin aiki ne da yake ya fi ƙarfin su gaba ɗaya. Amma dai duk da haka gwamnatin da take da ƴan sanda irin waɗannan kuma suna iya ƙoƙarin su, ya kamata a ce sun mai da hankali ne akan taimaka talaka ba kuma ba su na mai ba.
Ya'u Alhaji Musa Sakaba, jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar matasan arewa na jihohin yammacin Najeriya, amma zai daɗa gabatar mana da kansa.
Jagoran ƙungiyar haɗaɗɗiyar matasan arewa yammacin Najeriya gaba da jihohi shida, ni ɗan masani ne na Kastak. A gaskiya zahiri abinda su ƴan sanda sa suka yi sukan wuce gona da iri. Dan akwai waɗanda laifin su bai kai su bai ma cancanta ma a tsaye su na minti 20 ba. Amma suna tsirin wasu kuma an kashe su a tsare yaro a kama yaro yanzu ko wani yaro ana ce mai murtala daga adaba rago yake sun kame shi sun anshe mai laptop sun anshe mai waya shi yana da kuɗi 180,000 a akaunt su kuzari yanzu yaro yana tsirin
sanda kenan su ƴan jami'an tsaro kenan
su ƴan sanda ne ba dukkan su ne ba barayi amma mafi bannan da suke yi ya baci za a ga mutum da kai ka ga mutum ba ma ce ɗan sanda ba ne ya yi kalan go ya yi sa wani irin gashi ga wani kaya daban da kai gashi kaga barawo ya drain ɗin kan shi ya sa ya wuri guna ne marasa da kyau ka ga ba wani kaya ne ko tare da su suna cin karen su ba wa baka. Amma a gaskiya ba dukansu ne ba ta duba domin a ko ɗan da ke okoro da waɗanda mu mun ga sun mafi yawan su ba su da kirki.
To shin kana ganin cewa wannan kamar yanda na yi magana na ce adadin yana da karuwa ko wace ya karu, wanda kan ana ganin ko ba a daukan mataki ne da ya kamata akan waɗannan jami'an tsaro wanda har yake sa yawancin zarafin da suke wa al'umma yake da dayawa?
To gaskiya ba a daukan mataki, ita gaskiya dai ce, amma da abun ya baci so kisan din a nan kudancin Najeriya ainihin amda shi jama'a sai muna bar shi domin suna wuce gona da iri. Amma a yawanci kamar irin kasashen arewacin Najeriya inda ƴan ta'adda suka addabi jama'a, waɗannan mutane na aiki yanzu kamar DCP Abakari wanda yake bana zaton cewa har yanzu za a samu ɗan sanda Haziki wanda yake ya kware ya kai duk inda yake Kaduna, dole za a ji ake ɗan sanda wannan zai yi a ce irin waɗannan mutane an ce su ga aikin tsaro ba ƙaramin haɗari bane a ƙasa. Amma a cikin 'yan sa'a musamman a ce maka a nan ƙasar kudan kudancin Najeriya, nan ƙasar kudu kudu nan, wallahi tallahi suna cin zalo fiye da yadda ake zato. Mu abu ne muka nema a yi ma 'yan sandan nan a yi reform ɗinsu a musu kuskure ma a gyara aikin nasu. Duk wanda ga yana da mummunan laifi a kawar da shi daga aikin ɗan sanda. Yanzu kuma ma 'yan za a yi wani abu bisa bi da shi ne a nemi civil society, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a haɗa su da waɗannan ma'aikatan duk inda za a aiki ake su. Na taɓa zuwa police station, ni dan human rights ne, na taɓa zuwa police station a Ijora Badiya na nuna kati na identity card ɗina na member ɗin na cewa ni ne shugaban 'yan human rights na Southwell kaza-kaza. Wallahi DPO'n wannan station ɗin ta tashi abin da ya kawar min mari ya sa wani ya kama ɗan arewa ne ɗan sandan shi wanda aka sa ya kama ni ya kama ni lamun mari har bayan kanta ya sa aka ji a kulle. Ina da kuɗi dubu goma. Ai ba sas ba ne.
Me ya sa to?
Eh, ai ba ya sas ba ne. Suka yi min wannan abun. Yan kuɗi na dubu goma aka ci aka zo aka kwace min. Amma da kira IGP Monitoring Unit da Abuja suka sa baki, billahi lazi kuɗi na aka maida min da kuɗi na. Identity card ɗina aka maida min. CC ba kashe ba. Suka sako wanda dawo gida.
Sabida me suka maka hakan?
Wai kawai wai ni zan nuna musu ɗan yan human rights ne. Me ni da ni dan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ne. Kaza-kaza har kawai aka kai mana wannan abu a nan Ijora Badiya. Wani biyu a nan Ijora Badiya. Wallahi billahi al'azim. To amma insha Allah zai zo ƙarshe domin abun ya riga ɓaci. Marasa gaskiya sun shiga cikin wannan al'amari. Sun fasa prison, sun fasa police station, sun fito da barayi, kidnapper da sauransu a cikin da su. Ai, abun ana cikin haɗari.
Shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da titani gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Aminu Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.